من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare karamar hukumar Katagum a jihar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC majalisi da muke yin tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wanda wannan shine majalisin mu na 14 a wannan yammaci na talata 14 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 3 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya kafin mu ci gaba da tafsiri za mu duba tambayar da aka rubuto tambayar tana cewa assalamu assalamu to sallama aka mafi karanci ana cewa assalamu alaikum wannan mafi karanci ke kamala kuma a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato sallama tana da sigogi guda uku ko kuma matakai uku tana da siga biyu matakai uku ana cewa salamun alaikum kamar yadda yazo cikin ayar alqur'ani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة
اللهم لك تنسركي ya ce idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu sun zo maka yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqul salamun alaikum ka ce salamun alaikum amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare ku to wannan siga ta farko ke akwai kuma siga ta biyu tahiyyatuhu
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
wannan tana daga siga ta farko da dai ce da faqul salamun alaikum tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun akwai kuma assalam alalu goma ne shi aramma akwai alqur'ani
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام
أنا ما ديك ما ديك أنا لك سيقا فرقو
ban tuno mai ma'arifa kenan ko mai ma'arifa kenan
mai ma'arifa na'am ya sabota to aran ma
ka sabota dole kiran
to almuhim siga ne guda biyu suka tabbata siga ta farko ita tafi yawa cikin alqur'ani ita ce wacce Allah ramma ita kawo mana ita salamun alaikum salamun alaikum salamun ala ilyasin to akwai kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma shi kuma wannan mataki uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum akwai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mafi karanci dai a ce assalamu alaikum wannan mafi karanci ke lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada talatin to amma galibi zaka ga mutane a rubuce-rubucensu ko test mutum zai rubuta sai ya sa ASL wani kuma sai ya sa SLM a matsayin yayi sallama ka haramta wa kanka samun lada ita sallaman ko ka furta ta da baki ko ka yi ta a rubuce za ka samu lada mafi karanci ka ce salamu alaikum ko salamun alaikum ko assalamu alaikum mafi karanci ka furta da baki ka samu lada goma ka rubuta a rubuce ka samu lada goma amma ASL da ake sawa asl ko wani ya kara da mimu wai abbreviation to nan ba ladar da za ka samu saboda sallama ba ta zo yadda ya kamata ko a sa SLM a matsayin an yi salamu alaikum an takaita to nan ma babu lada ɗan uwa saboda haka a yi ta a cikinta mafi karanci a ce salamu alaikum ko kuma assalamu alaikum salamun alaikum ko assalamu alaikum mafi karanci ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya da sauran mutane masu sauraro Allah ya karɓa mana amin da farko malam ina barar addu'a a gurinka da sauran mutane masu saurare Allah ya biya mani bukatuna da kuma Allah ya shiryar mana da zurriyata amin Abamad ya ce kai kadai ina ga yana so ya sa Allah ya shiryar mana da zurriyar mu ka san wani lokaci abinda zuciyarka take fadi daban abinda hannunka yake rubuta daban wai Laraba suna cewa yadul katibi a'ama hannun mai rubutu makaho shi hannun baya gani zuciyar ita take gani abinda take gani shi take shiftawa hannun kuma hannun na rubutawa to wani lokaci zuciya ta hararo wani abu daban hannu kuma ya rubuta wani abu daban ina ga abin da ya faru kenan tunda ya ce Allah ya shiryar mana ka ganin jami'i ne a ƙarshe kuma da ya ce zuriya ta ka ganin za a iya cewa yawa za a iya cewa typhoon error yana so ya ce Allah shiryar mana da zuriyar mu amin amin Allah shiryar mana da zuriyar mu Allah ba mu zuriya mai albarka su zama sanyin ido gare mu ya ce abu na biyu kuma ina tambaya ne akan me hukuncin mutum me hukuncin mutum ya sa wa yaro wuri a wuya dan maganin kashin haƙori da yara suke yi don rigakafi na gode wuri da ake sa wa yara wata igiya ce ko da ake rataya wa yara a wuya saboda rigakafi akan magani na kashin haƙori to wuri din nan da mutane suke ɗaura wa yara na farko ba aya qur'ani bace. Na biyu, ba wani addu'a ne ko zikiri ba, balle ya shiga babin ruqya. Wannan zai zamanto ba shi da asali a addinin musulunci. A rataya wa yaro wata igiya, akwai masu rataya fatar kura, wasu kuma har ƙaho, ko wani ɓangare na ƙashi, duka wannan shiririta ne ba shi da asali a addinin musulunci. Waɗannan abubuwa ba za su iya kare shi da komai ba, an mance da Ubangiji ne, ba Ubangiji shi ke kare bawa ba. Za ka je ka ɗauko wani abin da ba shi da asali, ba shi da tasiri, dama ayar Ƙur'ani ne misali. Aka rataya, za a ce, eto, wannan magabata suna da ra'ayoyi guda biyu, wasu suna ga halaccin haka, wasu suna ga haramcin haka ne. To amma igiya ce kawai fa za ka ga an ɗora wa yawo, wai a matsayin kashin haƙori. To wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadisi wanda yake ingantacce, Imam Tabarani ya fidda shi cikin Mu'jam ɗinsa, wanda aka samu daga Uqbah ibn Amir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Wannan addu'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wacce ta kunshi kausasa harshe a ciki dan tsawatarwa. Yace, man ta'allaqa tamimatan, duk wanda ya rataya laya, fala atamma Allahu lahu, to kar Allah ya cika masa manufarsa, saboda ya mance da wanda ya halicci yaro, ya je ya ɗauko wani abu wanda baya daga cikin sababi da za su sa a samu sauki, ko kuma a tunkuɗa wani rashin lafiyar da bai iso ba, ko wata rashin lafiyar da bata iso ba. Ya mance da Ubangiji, da Annabi Ibrahim ya ce,
wa idha maridtu fa huwa yashfi.
Annabi Ibrahim ya ce, wa idha maridtu, in har rashin nayi rashin lafiya, fa huwa yashfi, shike warkar da ni, ba wanda ya isa ya warkar da kai. Idan ka kamu da rashin lafiya, sai Allah, hatta likita da zaka je gurinsa a asibiti ya maka magani, ba shi ya isa ya warkar da kai ba, kowannan magani shi ya isa ya warkar da kai ba, sai Allah. Allah shi ke warkar da bawa lokacin da ya kamu da rashin lafiya. Maganin ana riƙansa ne a matsayin sababi da zai sa Ubangiji ya baka lafiya, amma warakar rashin lafiyar ba daga maganin ba ne, daga gurin Ubangiji. To shi magani tajriba, yau da gobe, da gwaji, da ilimi, na ya nuna cewar yana magani. To amma wuri menene ya nuna cewa yana magani? Tajriba aka yi, ko bincike na ilimi? Babu bincike na ilimi a ciki. Sannan bisa tajriba yana magani, an ce tajriba shine an gwada an gani yana magani, wannan shi ake kira tajriba. To Annabi anan ya kausasa harshe wajen addu'a da ya rataya laya a wuyansa dan tunkuɗa wata cuta, ko kuma jawo wani amfani, kar Allah ya cika masa burinsa, kar Allah ya cika masa manufarsa. Haka nan duk wanda ya rataya wuri, shi ma kar Allah ya cika masa burinsa, kar Allah ya cika masa manufarsa. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaman Annabi yana jan kunne a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, a nemi waraka gurin Allah maimakon a koma ga abinda yanzu an ɗauki paracetamol, ya waraka na ciwon kai cikin paracetamol da Panadol. Me ya tabbatar da haka? Bincike na masana wannan ɓangare. In an ɗauki Flagyl, Allah ya sanya waraka na rikicewar ciki a Flagyl. Me ya tabbatar da haka? Bincike na masana wannan ɓangare. Kuma dama Allah ya ce, ku tambayi masana a kowane ɓangare in ku ba ku sani. To wuri ba, wani bincike ne ya tabbatar cewa yana wannan magani? Saboda haka a kama tushe ya fi a kan a zo ana kame-kame, ana rara gefe. tushe kuma shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Babu laifi in an nema masa magunguna wanda shari'a ta yadda da su ta fiskan ziyartan likitoci da suke da gogewa a wannan bangare, wanda suka yi ilimi suka yi karatun wannan bangare, wannan shari'a ta yadda da shi. Amma wancan shari'a bata goya masa baya ba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a nan gurin ya kausasa harshe akan masu magani ta wannan hanya, kamar yadda na yi bayani ne a baya. Sautari da dama za ka tarar akwai mafita da za a bi wajen samun sauki bisa ga cuta ko kuma rigakafin ta kafin ta zo, ta hanyar ruqiya. Ruqiya kuma wacce take sananniya a shari'a, shedan sai ya bautar da mutane daga wannan sananniyar har yarda shari'a ta yadda da ita, sai tura su daji. Wannan yana daga cikin tarko na shedan da yake danawa bayin Allah. Ai, akwai ruqiya da suratul fatiha da za a karanta wa yaro, ga addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, wanda za ana yi wa yaro da yamma, a dafa kansa da yamma a masa, ba abin da zai same shi cikin ikon Allah, cikin yarda Allah. Haka waɗannan duka makari ne wanda sun inganta, sun tabbata an bar su an je ana kame-kame, ana kama abin da bashi da tushe, bashi da asali. Irin su zikirin safe da yamma duk suna cikin sabubba da zai sa Allah kare bawa. A cikin zikirin safe da yamma akwai bismillahil ladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama', da sunan Allah wanda da wannan sunan nasa la yadurru ma'asmihi shay'un, babu wani abu da zai cutar da bawa. Da sunan Allah ba abin da zai cutar da bawa. Fil ardi sawa'un, a ban kasa yake rayuwa wannan abu, wala fis sama', ko a sararin samaniya yake. To an kira sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda duk wanda ya kira wannan suna da wannan suna, ba mahaluki, ba halittar da ta isa ta cutar da bawa. To kun ga wannan duka sun inganta, sun tabbata. Sai aka sake su kuma aka je ana kame-kame abin da ba shi da asali, ba shi da tushe, to tarko ne wannan na shedan. Saboda haka a basu a koma ga abubuwan da suka tabbata kuma suke da asali. Allah ya datar da mu.
Amin.
Abu na ƙarshe, akwai Al-Qur'ani izu 60 da wata baiwa Allah ta aiko mana wannan majalisi namu fi sabilillah. Allah ya saka mata da alkhairi, ya karba mata wannan nagartaccen aiki da ta yi. Duk wanda ya karanta wannan Alkur'ani, Allah ya musu tarayya da ita cikin ladan.
Amin.
A jiya ɗan uwa, ba mu samu mun kai gaci ba, ba mu ƙarƙare ba, dangane da ayar da muke karatu cikinta a wannan sura ta biyu, suratul baqara, aya ta 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a. Kamar yadda muka yi bayani, wannan ayar malamai sun yi bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashinta ya ja kunne na al'ummar banu Isra'ila da ma mu gaba ɗaya, dangane da girman sha'anin wunin tashin alkiyama, wanda wannan wuni Allah ya siffanta mana shi da siffofi huɗu. Siffa ta farko bayani ya gabata a kanta, ta ce daga cikin siffofin wannan wuni, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wata rai ba ta saka wata rai da komai. Sannan siffar wannan wuni na biyu, wala yuqbalu minha shafa'a, wannan rai ba a karban ceto daga gurinta sai da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma yarda da Ubangiji yayi ga wanda za a yi wa ceto din. Shi yasa in mutum zai yi ceto ma wani ya zama Ubangiji bai ba shi izini ba, to ba za a karɓi wannan ceton nasa ba. Shine ma'anar wannan, ita ce ma'anar wala yuqbalu minha shafa, ba a karɓan ceto daga wannan rai. Wannan ma shi ma mun yi bayani a jiya. Abu na ƙarshe da za mu karkare bayani a kansa dangane da karɓan ceto na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da zai yi daga gurin wasu daga cikin bayinsa, musamman bayinsa wanda suke makusanta gare shi. In na ce makusanta, waɗanda suke mutanen kirki, na farko daga cikinsu annabawa da manzanni, sannan kuma waɗanda suke mara musu baya salihan bayi, cikinsu za ka ita akwai irinsu Sayyidina Abubakar, irinsu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Aliyu da kuma sauran al'asharatul mubasharuna bil janna, da kuma duk dokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da wanda suka biyo bayan su cikin tabi'ai, da wanda suka biyo bayan su har zuwa tashin alkiyama. Waɗannan duka ana lissafa su cikin salihan bayi, Allah yana karɓan cetonsu. To annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan al'umma tasa bayan yayi ceto ma al'ummun duniya gaba ɗaya, al'ummar sannan zai mata ceto na musamman. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta ba mu abubuwa da in mun kiyaye su to za mu shiga ƙarƙashin cetonsa. Daga ciki akwai gujewa shirka. Duk wanda ya gujewa shirka, baya shirka da Allah ko kaɗan har ya mutu, annabi ya ce cetonsa da zai yi ranar gobe kiyama, wannan mutumi ya cancance shi, in ya mutu baya shirka. Sannan daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ma duk wanda ya kiyaye zai shiga cikin waɗanda zai yi wa ceto, shine bayan ka ji mai kiran sallah na kiran sallah ka faɗi abin da ya faɗi, yayin da ya ƙare ka roƙa wa annabi wani matsayi wanda yake abin jinjina abin yabo da wasila a gurin Ubangiji, bayan ka yi addu'a da ake bayan ƙare sallah, nan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cetonsa ta halatta gare ka. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Annabi ce duk wanda yi wannan halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, cetona ta halatta gare shi ranar gobe kiyama. Saboda haka wanda yake so ya dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar gobe kiyama, to sai kiyaye irin waɗannan abubuwa da annabi ya karantar. To sai siffa ta uku cikin siffofin wannan wuni, Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yu'khadhu minha adlun, har ila yau ita wannan rai la yu'khadhu minha adlun, ba za a karɓi fansa daga gare ta ba, ta ba da fansa don ta fanshi kanta a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ga abubuwan da ta yi a nan duniya na aikin masha'a na saƙo wa Ubangiji. Ranar gobe kiyama mutum yana da dukiya da ya tara da kadarori da gidaje ya bayar don ya fanshi kansa, Allah baya karɓan fansa ranar gobe kiyama. Duk abin da ka tara, ko ka fi kowa dukiya a duniya, ka fi kowa mulki a duniya, ranar gobe kiyama ba za su tsinana maka komai ba gaban Ubangiji. Shine wala yu'khadhu minha adl, ba a karɓan fansa daga gurin rai. Dole ne kawai rai ta je wa Ubangiji bi qalbin salim, illa man ata Allah bi qalbin salim wanda ya je wa Allah madaukakin sarki da zuciya kukutacciya, ya kiyaye dokokin Ubangiji, ya nisanci hannun Ubangiji, to wannan shine zai samu fansa a gurin Ubangijinsa, da wannan zai fanshi kansa. Amma ba yadda za a yi ya je ya fanshi kansa da wani abu da ya tara a duniya ko wani mulki da ya yi a duniya, Allah ce wala yu'khadhu minha adl, ba a karban fansa daga gurin rai ranar gobe kiyama. Idan ta mutu tana saƙon Ubangiji, ba za a karɓi wani fansa ba, wai dan a tausaya mata a sanya ta cikin gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi,
innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawmal qiyamah وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
Na'am, waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki yana nuna cewar duk abin da bayi suka tara a duniya, kai ba ma a ce duniyar duka mallaki ne na mutum, ya je ga Ubangiji ya zalunci kansa. Allah ya ce walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an, waɗanda suka zalunci kawunansu, da a ce duk abin da ke ban ƙasa nasu ne mallakinsu ne gaba ɗaya, su suka mallaka dukiyar da ke ban ƙasa duka mallakinsu ce, motoci da suke ban ƙasa duka mallakinsu, kadarori da suke ban ƙasa duka mallakinsu, dabbobi da ke ban ƙasa duka mallakinsu, wa mithlahu ba ma iya dukiyar da ke ban ƙasa ba, da kwatankwacinta ka ƙara ninka irinta sau biyu, su zo da ita don su fanshi kawunansu gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ce laftadaw bihi min su'il adhabi, da dan su fanshi kawunansu saboda mugunyan azaba da suka samu kansu a ciki, ba za a karba daga gare su. To haka aya ta biyu Allah ce innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an, lalle waɗanda suka kafurta da a ce duk abin da ke ban ƙasa nasu ne mallakin su ne, wa mithluhu ma'ahu, da kwatankwacinsa tare da shi, ma'ana duniya irinta har sau biyu, a ce duniyan nan mutum ya mallake ta da ita da kuma irinta, a riɓanya wa mutum arzikin da ke cikin duniyan nan, a ce duka mallakinsa ne, ya zo da su liyaftadu bihi min azabi jahannama, don su fanshi kawunansu daga azabar wutar jahannama. Allah maɗaukakin sarki ya ce ma tuqbila minhum, ba za a karɓa daga gare su ba don su fanshi kawunansu. Kenan da me mutum zai fanshi kansa gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da kiyaye dokokin Ubangiji, da shi bawa zai fanshi kansa. Amma dukiya, mutum ba zai iya fansar kansa da dukiya ba, shi yasa wanda suka yi babakere suka danne dukiyar wani, suka zalunci wani, duk yadda suka tara dukiyar, idan an je gaban Ubangiji ba da dukiyar za su biya shi abin da suka zalunce shi ba. Daga ayyukansu da suka yi na ƙwarai, sallah, azumi, karatun Alƙur'ani, ciyarwa, daga su ne za su fanshi kawunansu gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda kuma suka zalunta da waɗannan ibadu za a biya su haƙoƙinsu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fallasashe shi ne wanda ya yi aikinsa turum, sallah, azumi, karatun Alƙur'ani, ciyarwa, zai zo kuma ranar tashin alkiyama ya zalunci wancan, ya danna haƙƙin wancan, sai a ɗiba daga kyawawan ayyukansa a biya su haƙoƙinsu da ya danne. Kenan dukiya ba ta amfani gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hasali ma Ubangiji bai ɗauke ta a bakin komai ba. wannan duniya da mu muke ganin ta wata abar a zo a gani har zaka samu ana samun alfahari daga wasu wanda Allah madaukakin sarki ya azurta su da abun duniya da girman kai da dagawa da jiji da kai da reni ga wanda Allah bai horewa ba Allah shi bai dauke ta a bakin komai ba kai ne dan adam mai ragaggen tunani kake ganin ta wata abar a zuwa amma ubangiji ba komai bane a gurin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cikin hadisin da imamu tirmidhi ya fadda shi cikin sunan dinsa da sanadi mai kyau yake cewa law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'uda ma shariba kafirun shirbatama da a ce kimar duniya a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kimar ta ta kai kimar fuffuken sauro ai muna ganin sauro dai gashi nan kasashen abu lalatacce to da a ce kimar duniya a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ta kai kimar fuffuken sauro to da kafuri bai isa ya sha kofi daya na ruwa ba kenan yanzu yanda zaka ga kafuri cikin daula ka ganshi da abun duniya miloniya kaga kafuri miloniya da katuwar mota da makeken gida sutura ya sa wannan ya sa wancan asusun sa makil da daloli da nerori wannan duka dan duniyar ba komai bace gurin ubangiji fuffuken sauro ma yafi duniyar kima a gurin ubangiji to ita ce dan adam mai ragaggen tunani yake daukar ta wata abar a zo a gani da har za ta sa ya rena wani ya wulakanta wani yayi wa wani yayi ma wani kallon biyu taro uku sisi yayi ma wani kallon hadirin kaji to ubangiji bai dauke ta a bakin koma shi yasa ya ce da a ce duka ka mallake ta ka zo da ita gaban sa dan ka fanshi kawunanka kanka ubangiji ba zai karba ba shine ma'anar wala yu'khadhu minha adl ba a karban fansa gurin rai kenan rai ta yi wa kanta kiyamul layli lokaci bai kure mata ba kana da dama Allah ya baka numfashi kana rayuwa ka duba mu'amala tsakaninka da ubangiji idan akwai matsala yi maza ka gyara kafin ka makara domin idan ka makara har lokaci yayi ma'ana na komawa ga ubangiji to fa kai kamshi kenan sai ta Allah babu wani abu da zaka je ka fanshi kanka da shi gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala karshen ayar Allah madaukakin sarki yace wala hum yunsarun sannan su din ba za a taimake su ba babu wani mahaluki da zai taimake su ranar gobe kiyama kowa ta kansa yake nafsi 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 ba wanda zai tsaya taimaka ma mu taimako ana yin sa ne a nan duniya amma a lahira kowa ta sa tafi she shi mafi kimar mutum a gurinka kana ganin shi haka zaka tsallake shi ka wuce shi ma yana ganinka haka zai tsallake ka ya wuce bayan da ya iya to shi yasa ubangiji subhanahu wataala a nan gurin yace wala hum yunsarun wannan ayar ɗan uwa da muka karanta tana kunshe da manya-manyan darussa da fa'idoji masu tarin yawa da kuma jan hankali da faɗakarwa da wa'azi wa mutane abu na farko da ayar take jan kunne a kai shine wajibi ne kowane musulmi ya yi ƙoƙarin zama mai taƙawa saboda Allah ya ce wattaqu yawman wattaqu yawman kaga wannan kira ne da ubangiji da kansa yayi shine malamai suka ce wannan zai sa mu fahimci cewar tilas ne kowa ya zama mai takawa idan yana so ya tsira ranar gobe kiyama saboda ubangiji da yace wattaqu yawman ya siffanta wannan wuni da siffofi guda hudu kamar ishara yake mana hanyar da zamu bi mu samu mafita daga wannan wuni wata hanya zamu bi mu samu mafita ita ce takawa shi yasa ubangiji yace wattaqu yawman sai irgo abubuwan da mutum ba yadda za a yi ya same su inda yayi takawar ba. Na farko yace la tajzi nafsun an nafsin shi, kenan mai takawa shine zai tsira gaban Ubangiji, amma wani ba zai taimaki wani ba, wani ba zai agaza ma wani ba, wani ba zai saka ma wani ba. Sannan wala yuqbalu minha shafa'a, duk yadda kake da matsayi gurin Ubangiji, Ubangiji ba zai karbi ceto gurinka ba har sai in ya ga dama ya baka izini, kuma ya yarda kai ceto ma wanda kake so kai wa ceto. Sannan kuma wala yuqadhu minha adlun, ba za a karbi fansa ba daga gurin rai. Me za ta yi? Ta tsira gaban Ubangiji ta kawa. Wala hum yunsarun, babu wani mahaluki da ya isa ya taimake ta. Me za ta yi? Ta tsira gurin Ubangiji ta kawa. Kenan Ubangiji ya ba mu hanya, ya ba mu mafita, ya ba mu solution yadda za mu yi mu tsira a wannan wuni da yake tattare da waɗannan firgici da tashin hankali. Shine taqawa. Kenan yanzu duk mai taqawa shi kan ya tsira a wannan wuni, ba shi ba tashin hankalin wannan wuni, ba shi ba firgicin wannan wuni, ba shi ba kalubalen wannan wuni, matukar ya zama mai taqawa. To mecece taqawa? Mun yi ta bayani a baya kan abin da ake nufi da taqawa. Girma da malamai suka ba wa taqawa, kuma takaitacciyar ma'ana, an taja'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqaya, kaga takaitacciyar ma'ana ce, kuma ta fito mana da ma'anar taqawa. Abinda ake nufi da taqawa, an taja'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqaya, ka sanya shamaki tsakaninka da hukuma Allah. Wannan ita ce taqawa, ka sanya shamaki tsakaninka da hukuma Allah. To ta yaya bawa zai iya sanya shamaki tsakaninsa da hukumar Allah madaukakin sarki? Suka ce bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi, ta hanyar aikata umurnin Ubangiji da ya maka da kuma barin hani na Ubangiji subhanahu wataala. To da wannan ne bawa zai tsira gaban Ubangiji a wannan wuni wanda yake da girman sha'ani kwarai da gaske. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ayar, Ubangiji yana mana gargaɗi, yana jan kunnenmu, yana tsawatar da mu dangane da wunin tashin kiyama. Saboda wuni ne wanda yake cike da firgici, wuni ne wanda yake cike da tashin hankali. To sai Ubangiji yake jan kunnenmu, yake tsawatar mana mu yi shiri, mu yi tanadi wajen fuskantar wannan wuni. Wuni ne wanda kowa sai ya je shi, ko ka ki ko ka so sai ka je wannan wuni. Duk dabarar da za ka yi ba za ka kubce ma wannan wuni. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihinsa, annabi yake ba da labari sallallahu alaihi wasallama kan wani mutum cikin al'ummun da suka gabaci wannan al'umma tasa, wanda yayi ta ta'asa a ban kasa. Lokacin da mutuwa ta zo masa sai kira ‘ya’yansa, sai ce, ni rayuwata da ni ban shuka alkaini ba, kuma ga mutuwa ta zo za ta ɗauke ni, ina tsoron haɗuwana da Ubangiji. Wasiyar da nake muku ita ce, in har rai ya yi halinsa, ku ɗauki gawata ku ƙona ta. Ku ƙona ta, ta ƙone sosai har sai ta zama toka. In ta zama toka, ku raba ta gida huɗu, rabi a yi gabas da ita a je a sheke a teku, wani rabin a yi yamma da shi a je a sheke a teku, wani rabin a yi kudu, wani rabin arewa. Wataƙila in na yi haka na kubce daga kamun Ubangiji. Wannan mutumi ya rasu, ‘ya’yansa kuma suka zartar da wasiyarsa, suka ƙona gangar jikinsa, suka ɗebi wani sashe na toka suka yi gabas da shi suka sheke a teku, wani sashe na toka suka yi yamma da shi suka sheke a teku, wani sashe na toka suka yi kudu da shi suka sheke a teku, wani sashe na toka suka yi arewa da shi suka sheke a teku. Da ya je sai ya haɗu da Ubangiji, an gudu ba a tsira ba. Ubangiji ya ce, me yasa kai haka? Ya ce, wallahi Allah, tsoron haɗuwa nake da kai, saboda ni ban hassala alkhairi ba a rayuwata. To Ubangiji saboda wannan tsoro nasa da yayi wa Ubangiji dan Allah ya ce fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Wannan sai sa Ubangiji ya masa afwa sai ya ce shiga aljanna. To kaga duk wata dabara da zaka yi dan ka kubcewa tashin kiyama ba za ta amfana ba, dole wannan wuni sai ka je shi ko ka ki ko ka so ko badin bajima ko badade zaka je wannan wuni. To in zaka je me ya kamata kai, kai masa shi ka masa tanadi. Wannan ayar ta kunshi tsawatarwa dangane da wannan wuni da muke fuskantar sa. Muyima wannan shiri, muyima wannan wuni shiri, muyima wannan wuni tanadi. Abu na karshe da zamu dauka karkashin ayar, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala hum yunsarun, siffar wunin ta karshe da Ubangiji ya ce wala hum yunsarun, su baza a taimake su ba a wannan wuni, matukar su ba su taimaki kansu a duniya ba, to a wannan wuni na ranar gobe kiyama baza a taimake su. A nan gurin ƴan uwa akwai wata balaga ta Alkur'ani da malamai suka fitar karkashin wannan lafazi wala hum yunsarun. Mu koma baya farkon aya, farkon ayar mai Ubangiji yace wattaqu yawman, ko nabi yace la tajzi nafsun an nafsin shay'a, na uku yace wala yuqbalu minha shafa'atu, na hudu yace wala hum yunsarun, ko haka ne? To mu duba waɗannan lafuzza guda hudu mu bai. Lafuzza ukun farko suna kamanceceniya da juna. Wannan balaga ce ta Alkur'ani, malamai suka fitar dan Alkur'ani yana cike da fasaha. Lafuzza ukun farko suna kamanceceniya da juna, amma lafazin ƙarshe ya fita daban. Bari mu duba mu ga. Lafazin farko mai Ubangiji yace wattaqu yawman. Wattaqunan umurni ne Ubangiji yake, umurni kuma yana cikin jinsin fi'ili. Ai mun san fi'ili ko? Shine a Hausa muke cewa aiki, a Turanci a ce bab. Nan da Ubangiji yace wattaqu, wannan fi'ili ne, aiki. Wani zai ce kai wannan zai ɗebe mu wani wata doguwar hanya, ina so in fito mana da balaga ce ai hakuri. Nan da Ubangiji yace wattaqu fi'ili ne, fi'ili amri a Larabci ana kiransa fi'ili amri, aiki ne wanda ya kunshi umurni. Umurtau ko Bahaushe yana cewa umurtau. To sai lafazi na biyu, la tajzi nafsun an nafsin sha, tajzi anan gurin fi'ili mudari'i. Fi'ili mudari'i kuma shine fi'ilin da ke nuna aikin da ke faruwa a yanzu ko kuma wanda zai faru nan gaba, shine a Larabci ake kira fi'ili mudari. Kaga fi'il na farko fi'ili amri, fi'ili na umurni. Na biyu fi'ili mudari, fi'ili da ke nuna cewar yanzu ake aikata aiki, shine wala la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Sai na uku wala yuqbalu minha shafa'a, yuqbalu shi ma fi'ili ne mudari irin na farko na biyu. Wala yu'khadhu minha adlun, shi ma fi'ili ne mudari. Mun ji fi'ili guda hudu a jere kamar ba kwa tare da ni. Na farko fi'ili amri wattaqu yawman, na biyu la tajzi nafsun an nafsin shay'a, fi'ili mudari. Na san wannan ɗaliban Larabci za su fi amfana, to amma wanda ba na Larabcin ba ma insha Allah za su amfana. Na uku wala yuqbalu minha shafa'a, fi'ili mudari. Na hudu
la
yu'khadhu minha adl, fi'ili guda hudu a jere, aiki guda hudu a jere. Sai a ƙarshe sai Allah ya karkare da kalmar da ba fi'ili ba, suna. Allah ya ce wala hum, hum din nan lamiri ne, yunsarun masu taimako, ba za su samu wasu wanda za su taimake su ba. Me yasa waɗancan fi'il jumloli guda hudu da suka gabata Allah ya kawo su cikin fi'ili, fi'ili aiki, 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 wannan na ƙarshe kuma ya kawo shi cikin suna. Malamai suka ce saboda dalilai guda biyu. An gane bayanin? In mun duba jumla guda hudun nan a jere na farko, za mu ga duka Allah ya kawo su cikin aiki, 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 amma na ƙarshe sai Allah ya kawo shi cikin suna. Me dalili? Suka ce saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, dan Allah ya nuna maka yadda rashin taimako ya kai makwarara na gobe kiyama kwata-kwata babu taimako. Za a iya samun ceto ranar gobe kiyama, amma taimako babu shi kwata-kwata. Shi yasa Allah ya zo da jumlar cikin suna, saboda ita suna dawwamammiya ce. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu, dan a nuna maka cewa duk wanda ya je wa Ubangiji a wannan yanayi a haka zai dawwama babu wanda zai taimake shi. Domin abin da ya shafi suna, jumla ismiya na nuna dawwama, sabanin jumla fi'iliya. Bari mu buga muku misali. Yanzu idan ka ce Muhammadu ya tafi, ko Muhammadu ya tafi, Muhammadu ya tafi. Ai, wannan jumla ce wacce ta kunshi ba da labari akan Muhammadu ya aika ta aikin tafiya, ko? Me za mu fahimta daga wannan labarin naka? Yau ne ya tafi, ta yi gobe ba lallai ya tafi ba. Na'am? Cuɗaɗɗe kuma ba lallai gobe ya yi ba. Amma an ka ce Muhammadu mai tafiya. Mai tafiya ne, jiya ya yi, yau ya yi, akwai gobe ma zai yi, jibi ma zai yi, shi mai tafiya ne. Eh, sabo ko? In ji Bahausa suka ce sabo. To shi kuma sabo ɗin nan dawwamamme ne, kullum za a, in ka ce mai tafiya ne, kenan kullum zai yi tafiya. Jiya ya yi, shekaran jiya ya yi, yau ma ya yi, gobe ma zai yi, jibi ma zai yi. Ya bambanta da in ka ce ya tafi, shi kenan ya riga ya tafi. Ba lallai yau ya tafi ba, ba lallai gobe ya tafi ba. To wannan yake nuna cewa da Ubangiji ya yi wa lahum yunsarun, dawwamammiya ce rashin taimakon. Shi yasa Allah ya zo da ita cikin suna. Kamar yadda muka ce Muhammadu mai tafiya, ai kaga nan babu fi'ili ciki. Duka mun kawo su cikin suna ne. Sai yake nuna cewa tunda mun ce mai tafiya, shi din nan fa mai tafiya ne, koyaushe mai tafiya ne. Ya yi bamban da Muhammadu ya tafi, ya riga ya tafi, shi kenan ya faru ya ƙare. Waɗancan da aka kawo su cikin fi'ili, akwai fatan a samu canji. Amma wannan da aka kawo shi cikin suna babu canji ba har abada. Wannan duka ana nuna maka cewa babu taimako ne ranar tashin kiyama. Wannan wata balaga ce wanda ba lallai kowa ya fahimta ba. Amun haƙuri, amun haƙuri na kawo shi da nai. To wannan shi ne ya kawo mu ƙarshen bayani kan wannan ayar. To amma dai ina fata dai, musamman wannan bayani na ƙarshe, ko da kowa bai fahimta ba, ɗaliban ilimi za su fahimta. Wallahu ta'ala jumla ismiya ta fi ƙarfi akan jumla fi'iliya. Wannan ƙa'ida ce ta malaman nahwu. To ban yi amfani da waɗannan lafuzzan ba, saboda kar in tura mu da yawa, tunda ana so a fito da wata balaga ce ta Alƙur'ani. To sai ka bar mutane a baya kawai, ko sauraron ka ake amma ba a fahimci ina ka dosa ba. To shi yasa ne ta ɗan waken zagaye ina gwari-gwari. نعم على رمى مجيء آية تقبل سورم من تنوى.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء yawwafikum azim.
Mala Abdul Malik ya mance bai sanar da mu time ya kare ba, har mun sa alarm ya karanta mana aya ta gaba. Ina ga wannan ayar za mu jinkirta bayani kanta, har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe. Abubuwan da muka karanta na dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Ina jin kamar akwai bayani.
Akwai bayani ko?
Na'am. To akwai kwamiti da suke gudanar da harkar ciyarwa da kuma shiga cikin al'amarin marayu. Za mu ba su dama su ba mu rahoto na abun da ke gudana. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yanda kusan kowa ya sani da irin kokarin da ake a wajen tafsirin nan da kuma wanda suke saurara, dan haka kwamitin marayu da kula da tsararrin gidan yari, dan haka na farko dai za a nemi taimako kamar yanda aka saba cikin masallaci bangaren maza da kuma bangaren mata. Sannan an samu bayan Allah da yawa dai daga ranar 26 zuwa yau 3 ga watan 3 an samu taimako. Akwai Abdurrahman Sile ya turo naira 500, akwai Ibrahim Abdullahi ya turo naira 500, akwai Umar Hassan ya turo naira 500, akwai Abubakar Aminu, Abubakar Ismail ya turo naira 500, akwai Aminu Abdullahi ya turo naira 500, akwai Abubakar Magaji shi ma ya turo naira 500, sannan sai Shafa'atu Hassan ta turo naira 500, sai wasu bayin Allah guda biyu wanda su ma sun turo kudaden su biyu ne amma ba suna, wannan ya turo naira 1,000, wannan ya turo naira 700. Sai bangare masallaci cikin wajen maza an samu naira 4,550. Sannan a bangaren mata a cikin masallaci su ma an samu kimanin naira 4,000. Sannan idan ka hada kudin shine 21,150. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sannan kuma kamar yadda aka sanar a baya cewa ana bukatar tufafi a bangaren maza ko mata wa'anda za a je ziyara wajen yan uwan tsararru da suke gidan yari, akwai wani bawan Allah ranar Juma'a ya kawo shadda ya kai gida na kawo na bawa kwamaci, yanzu ma wani bawan Allah ya kara ba da wata shadda ita ma an kawo an bawa kwamaci. Don haka wanda suke da ikon taimakawa dai kofa a bude take, Allah ya bada ikon taimakawa, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sai abu na ƙarshe da na manta ban gaya wa malam ba, a bangaren mata ita Habiba da take kokarin tattara kudaden nan tun kusan farkon azumi, batta da lafiya, wata ran ta zo wata ran bata zo ba, da fatan malam in ya zo addu'a zai sata a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai number account na yi babbar mantuwa, number account din da ake turowa wannan taimako na asusu din shine zan faɗa kamar haka sai a shirya domin a rubuta. Number account din shine 2,1,7,5,9,4,1. Zan maimaita 2,1,7,5,9,4,1. Suleiman Attahir, Zenith Bank. Ga masu jin yaren Turanci, zan faɗa da Turanci sau ɗaya. 21 79 55 99 41. Suleiman Attahir, Zenith Bank. Allah ya bada ikon taimakawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, wannan gudunmawa taku cikin watan da ya gaji gudunmawa, annabi ya sunnanta mana gudunmawa, Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya karbi wannan nagarta taku ya nauya mizanin ku da shi, ya sanya ku sababin, ya sanya shi ya zama sababin shigan ku aljanna. Allah ya mana tarayya gaba ɗaya da ku cikin ladan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.